والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتم بسنته واستمسك بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان امسك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ينزو أتكن أبن ديشا في زنت تكانا جسيا وكما حقيقة جسيا وانا ما لن يامنا بياني نسي أخذت ثم wajen fashin baki na ɗaya daga cikin zantuttukan magabata, wanda yake cewa shi ne gaskiya, shi ne wanda ma'ana bai tsayawa a cikin yanayi guda ɗaya, wanda kuma bai da gaskiya shi ke tsayuwa a wajen yanayi guda ɗaya, wanda fashin bakin zancensa yake nuna cewa lallai shi ne gaskiya. Abin nake da zancensa shi ne bai taƙaita a kan aiki guda ɗaya wajen neman kusanci da Allah. Wani ayyuka na alkhairi za ka same shi ma'ana a cikinsu yake yana kai kawo, yana ne neman wato inda zai samu tsira ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka ɗin. Har ma yake ba da misalin cewa ko da a ce ya kai ga wani matsayi, wannan matsayin nasa bai hana ma'ana ya shiga ko ya shagaltu da wani ayyuka, bai jin kunyar cewa ko za a ga faruwarsa a gaban mutane saboda matsayinsa, wanda ya bada misalai da yawa akan haka. Kuma kamar yadda muka bada misali kamar na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kasancewar shi annabi, amma duk da haka kuma yana cuɗanya da sahabbansa wajen ayyuka na neman lada, duk da kuwa cewa shi ke sama da su gaba ɗaya, amma zai kallon wannan abun, yakan kalli abin da zai yi ne domin ya tarbiyyantar da su, ya ƙarfafa su. Kuma ne yace bayan ya gama bayani akan wannan, yace fa kalamu abin qasim sunai haqqun, zancen wannan mutumin zance ne na gaskiya, kalamu rasihun bisidqi zance ne wanda yake na tabbaci akan gaskiya, alimun bitafasilihi wa afadi ma'ana yana sane da rabe-rabensa da kuma abubuwan da suke wato cin karo da shi, wa mawadi'u ishtibahihi bil kadhib, wa aidan haka nan yace fa hamlu sidqi ka hamlil jibali rawati, ma'ana daukan al'amari na gaskiya. Mutum yayi riko da gaskiya ya tashi yace zai tsaya da gaskiya, to kamar fa wanda zai dauki manya-manyan duwatsu ne, kamar a ce ka dauki wani babban dutse ne, la yuqifuhu illa ashabin azaim, ba masu iya wannan gaskiya sai ma abota himma mafi girma, ana duk wanda yace zai riƙe gaskiya to sai ya zama mai himma ne kwarai da gaske. Fa hum yataqallabuna tahtahu taqallubal hamil bi hamlihi thaqil, haka zaka ga suna ta kai kawo a cikin gaskiya din nan, ma'ana kai kawo na wanda yake cikin wani aiki mai wahalan gaske. Yace wa riya'u wal kadhibu khafifun karishatu la yajidu lahu sahibuhu thiqlan albatta, amma an ka kalli riya da ƙarya su ba su da wahala, ba su da nauyi, kamar yanda ma'ana iska ne take ɗaukan gashi tana yawo da shi, don haka ba wani abu bane mai wahala. Gaskiya kenan ta fi wahala, ƙarya ita ce ba ta da wahala. Haka yace fa huwa hamilun lahu fi ayyi mawdi'in ittafaqa bi la ta'din wala mashaqqatin wala kulfa, da haka ne ƙarya ko mai riya duk wajen da ya samu ba tare da wahala ba, ba tare da gajiyawa ba, zai iya sake ƙaryarsa kuma zai iya sakewa a cikin wannan. Fa huwa la yataqallabu tahta hamlihi wala yajidu thiqalahu, baya ganin nauyin wannan abin, kuma ma'ana bai ganin wahalar ma'ana abin da zai samu a cikin ƙaryar sabanin mai gaskiya. Wa qala ba'du, wasu suka ce abin nufi da gaskiya la yashmu ra'ihata sidqi abdun da ana nafsuhu aw ghayruhu, cewa duk wanda yake ma'ana mai yaudara ne ga waninsa ko ga kansa, suka ce wannan bai shaƙi kamshin gaskiya ba, ana gaskiya babu yaudara a cikinta. Waƙada ba'aduhum, wasu suka ce as-sadiqu alladhi yata'ayya'u lahu an yamuta wa la yastahyi min sirrihi law kashafa, suka ce mai gaskiya shi ne wanda a kullum shirin mutuwa yake, kuma ko da an bayyana abin da yake a ɓoye bai jin kunya, ma'ana da wajensa da cikinsa duka ɗaya ne, ma'ana abin da yake a ɓoye ba abin da zai ji kunyar a bayyana shi a cikin mutane ba ne. Wannan shi ne mai gaskiya, sai kamar yadda Allah ya ce fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, in dai ku masu gaskiya ne to ku yi burin mutuwa. Kenan ma'ana mai gaskiya, ko da a ce wani abu zai kai shi ga rasa rayuwar shi akan gaskiyar nan bai jin kunya, la yakhafu billahi lawmata la'in, bai jin tsoron zargin masu zargi. Kuntu ma da yace hadihi al-aya fi halin nasi kalamun ma'ruf, wannan ayar mutane sun yi maganganu da yawa a kai, kalu wasu suka ce innaha mu'jizatun linnabiyyi sallallahu alaihi wa sallama a ajaza biha al-yahud, cewa mu'jiza ce ta manzala sallallahu alaihi wa sallama da ya yi kalubalanci yahudawa da ita, wa da'ahum, ya yi kiransu ila tamannil mauti, cewa su yi burin mutuwa, wa akhbara, kuma Allah ya ba da labarin cewa annahum la yatamannawuhu abadan, har abada kuma ba za su yi burin mutuwa ba domin ba sa son mutuwa. Ya ce wa hadha alamu min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam, wannan yana daga cikin alamomin gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam, illa yumkin al-ibtila'u ala bawatinihim illa bi akhbari al-ghaib, domin kuwa ba yanda za a san abin da ke cikin zuciyarsu sai da labari na gaibi. Wa lam yanfuk illahu alsinatahum bi tamannihi abadan, kuma Allah bai sa sun furta burin mutuwar ba. Allah ya ce in dai har da gaske suke ba kaman nawul mauta, to ka ce su yi burin mutuwa in kuntum salihin, to Allah ya ce wa la yatamannawnahu abadan, kenan tunda ba za su yi burin mutuwar ba, tunda sun je su suka fi kowa a wajen Allah, kuma amma ba sa burin mutuwa, ya nuna abin da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba. Wa qala ta'ifatun, wasu kuma akan ayar suka ce lamma idda'atil yahud, lokacin da yahudawa suka yi da'awar cewa anna lahum darul akhiratu inda Allah, suka ce lahira ta su ce su kadai zalla banda wasu gane halisatan min dunin nasi, cewa su kadai suka kebanci da rabon lahira banda kowa, kowa azaba za a mishi amma banda su. Wa annahum abna'uhu wa ahibba'uhu wa ahlu karamatihi, kuma su ne ƴaƴan Allah kamar yadda suka faɗa, kuma su ne zababbin Allah kamar yadda suke cewa sha'abun lahil muhtar, ma'ana su ne fiyayyen bayi a cikin bayin Allah, haka suke faɗa. Wa ahlu karamatihi, kuma su ne waɗanda Allah zai girmama su. To sai Allah ya karyata wannan abin da suke faɗa, in dai da gaske ne abin da kuke, to me ya rage muku ba mutuwa ba, yace to su mutu. Kadzabahum Allahu fi da'awam, sai Allah ya karyata su, wa qala in kuntum sadiqina fa tamannaw al maut, in dai kuna da gaskiya cikin abin da kuke faɗa, me yasa to ba ku san mutuwa? Aga inda da gaske ne abin da suke faɗa, to sai su burin mutuwa dan su je su samu wannan abin da suke faɗa cewa na su, to amma me yasa ba su burin mutuwa? Ce sai Allah ya ce ku yi burin mutuwa, litasilu ila aljannati daran na'imi, domin ku isa wannan aljannan gidan ni'ima din. Fa innal habiba, domin wanda yake kauna, ya tamanna liqa'a habibi, ai yana kwaɗayi yana burin saduwa da abun kaunansa. Kuma akbara subhanahu, sannan Allah ya ba da labarin cewa annahum la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, har abada ba za su taɓa burin mutuwa ba saboda abin da suka gabatar ma kansu min al-awzari, na laifuffuka, wa dhunubi, da zunubai al-ha'ida masu yawa wanda suka shiga tsakaninsu da tsakanin abin da suka faɗa. Faƙada sai Allah ya ce wa lan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Wa qala ta'ifa, wasu kuma suka ce a wannan ayar da ta zo abin nufi daga cikinsu akwai Muhammad ibn Ishaq, babban malamin tarihi ne kuma kusan sa'a ne na Imamu Malik a zamaninsa, amma shi ya yi fice a tarihi, ake kira Muhammad ibn Ishaq, kuwa imam bai malami ne sosai a abin da ya shafi tarihi da sira na manzana sallallahu alaihi wa sallam, ba wani kamansa a wannan lokaci, Muhammad ibn Ishaq. To daga cikinsu shi ma ya faɗi wannan, ya ce hadhihi min jinsi ayatin mubahala, wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da ma'ana na tsinuwa, wa annahum lamma azabu cewa su yahuda lokacin da suka bauni suka kika bangaskiya wa dafa ulhuda ayanan kuma suka tunkuɗe shiriya kini-kini wa takkamul haqqa suka ɓoye gaskiya da ahum ila amrin yahkumu bainahum wa bainahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi cewa ya kira su zuwa ga abin da zai zama ma'ana hukunci tsakanin shi da su shine wato yi da awar mutuwa shine wa huwa an yad'u bil mawti ala al kadhib al muftari cewa duk wanda ya zama shine makaryaci to Allah ya kashe shi ko shi ko su wattamanni abin nufi suka ce su'al wa du'a addu'a ce da kuma tambaya dan haka fatamannau al mauta wa du'u bihi ala al muftil al kadhib al muftari dan haka ku yi addu'ar mutuwa kuma ku roƙa ga wanda yake makaryaci ne ta haukansa wannan duka tafsirai ne na ayar muhim dai ayar tana magana akan yahudawa ne kuma cewa yahudawa sun yi da'awar cewa su ne Allah ya fito fiye da kowa Allah ya ce idan kuwa abin da suke faɗa haka ne to me zai sa ba za su yi burin mutuwa ba ai da sun yi burin mutuwa don su yi sauri su samu wannan abin da suke faɗa to amma su makaryata ne inda amma ana magana akan gaskiya ne shi yasa aka kawo misalin su na ƙarya wa ala hadha fa laysa al muradu tamannahu li anfusikum kaga idan muka dauki wannan zancen na karshe ba yana nufin su su yi burin mutuwa bane ga kawunan su kasatan kamar yanda masu zancen farko suka faɗa amma ma'anarsa ai uduhu bil mauti wa tamannahu lil mufti cewa ku yi kiran mutuwa ga wanda yake makaryaci ne tsakanin ku da shi annabin da kuke faɗa cewa hadha ablagu bi iqamatil hujja wa burhanis sidiq wannan shine kai makura wajen tsaida hujja da kuma bayanin gaskiya wa aslam kuma shi ya hukumtarwa min an yu'adi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi fa tamannahu antum aidan a ce su zo su tunkuɗe magana ta ce to kai ma kai burin mutuwa shi da ma ai bai faɗa abin da suka faɗa su ne da suka faɗa cewa su burin mutuwa ko su roƙan masa mutuwa in kuntum muhiqina annakum ahlul janna in dai har kun cancanci aljanna din kamar yadda kuke faɗa li taqdimu ala thawabillahi wa karamatihi don ku gabatar da kanku zuwa ga ladan Allah da girmamawarsa wa kanu ahrata shay'in ala mu'arabati kuma su suka fi kowa kwaɗayin saba masa fa law fahimu minhu ma dhakarahu ulaika la araduhu bi mithlihi wa aidan kuma ma da ya sake cewa haka nan fa inna nushahidu kathiran minhu yatamanna al-mauta li barrihi wa bala'ihi wa shiddati halihi wa yad'u bihi kamar yana tunkuɗe magana farko da ta biyu yana karfafa magana ta uku cewa abin nufi ana nufin su yi addu'ar cewa ko Allah ya kashe matsalaci a cikin su domin da magana farko ne ai da yawan su wasu sun shiga cikin tsananin rashin lafiya ko wahala ko talauci ko wani bala'i sukan yi roƙon mutuwa ai wa hadha bi khilafi tamannihi wa du'a'i bihi ala al-firqati al-kadhiba ce amma dai waɗanda suke bangare makaryata ne ba sa yin haka fa inna hadha la yakunu abada wannan bai aukuwa har abada wala waqa'a min ahadin minhu fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam albatta kuma rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta babu wani ɗaya daga cikin su da aka samu yayi burin mutuwa wadalika abin da yasa kuwa ba su yi burin mutuwan ba kuma ba su roƙan masa ba shine li ilmihim saboda sanin su bi sihhati nubuwati ba sun san annabtar sa gaskiya ne haka ko da za su yi wannan tsinuwar kansu za ta koma shi yasa ba su yi ba sun san ingancin annabtar sa da gaskiyarsa wa kufrihim bihim hasadan wa baghiya kuma ƙaryata shi da suka yi da kafir cewa ba komai ba ne illa hasada da kuma wuce iyaka dan haka shi yasa fa la yatamannahu abada ba za su mishi wannan addu'a ba li ilmihim annahum humul kadhibuna domin sun tabbatar da cewa su ne makaryata ne mala yace wa hadha al-qawlu huwa alladhi nahtaruhu wallahu a'lamu bima arada min kitabi ke shi ya fi karfafa zance na uku ke wannan shi ne zancen da ya zaba amma an da shi ya fi sanin abin da yake littafin sa wa qala ibrahim al-khawar wanda daga cikin magabata yace as-sadiqu shi mai gaskiya la tarahu illa fi fardin yu'addihi aw fardin ya'malu fi duk mutum mai gaskiya indai mu'mini na ƙwarai ne in ma ka gan shi yana sauke farilla da Allah ya wajabta masa ko kuma ya shagaltu da aiki na nafila ana duk wanda ka gan shi yana kiyaye farillai kuma yana shagaltuwa da ayyuka na nafilfuli to wannan alama ce ta gaskiyar imaninka, wannan ita ce alamar gaskiya. Wa qala Junayd, Junayd ya ce haqiqatu sidqi, haqiqanin gaskiya an ce ma'anarta an tasduqa fi mawqinin la yunjika minhu illa al-kadhib, shine kai gaskiya a wajen da ba abin da zai tsirar da kai sai ƙarya. Mana ƙarya ce kadai za ta iya tsirar da kai a wajen wajen, ya ce to sai kai gaskiya, ya ce wannan shine haƙiƙanin gaskiya. Mana in dai da za ka yi ƙarya za ka iya kuɓuta, ya ce to duk wanda ya zama haka ne to shine mai gaskiya. Abubuwan yana da wahala, shine halin mu a yau kenan. Mutum za ka in ya yi ƙaryar zai iya kuɓuta, amma kuma ba ita ba ce ya kamata ya faɗa. Ce to mai gaskiya shine ya yi gaskiya a wajen da ba abin da zai kuɓutar da shi sai ƙarya. To in ya yi gaskiya a nan wajen ya ke nufin mai gaskiya. Wakila wasu suka ce kuma salatun la tuhsiu sadiqa, abubuwa guda uku ma'ana ba sa rabuwa da mai gaskiya. Alharawa, ko a wajen shi ba sa tsorata shi, ko jin daɗi, ko kuma yawan wato asalin ke yawo haka nan, ko kwarjini, a waɗannan abubuwan ba sa rabuwa da mai gaskiya. Wafi asarin ilahi, wani asar da aka rawaito, yawanci irin wannan asar ɗin malam bai danganta su daga inda aka samu, domin yawancinsu ba su da inganci, sai dai kawai malamai sukan ambace su wani lokacin saboda faɗaitarwa, ko ana nasiha, ko ana wa'azi a faɗi wani abu na magana, ko da ce ba abin nan ba ne, ce ya zo cikin wani asar da ake danganta shi ga cewa Allah ne ya faɗa, kamar shi ma yana da kokwanto a kan ingancinsa. Ya za ce bi adam, ya ce man saddaka ni fi sarirati, duk wanda ya gaskata ni a cikin koyansa, saddaktuhu fi alaniyatihi inda khalqi, ni kuma zan gaskata shi a cikin bayina a kai. Ana ka duba ma'anar abin haka ne, to amma ya tabbata haka ko bai tabbata, amma ma'anar shi gaskiya ne. Domin kana iya samun wani hadisi ko wani zance ya zo ma'anar shi gaskiya ne amma bai tabbata haka ba. An gane ko? Kamar misali abin da ake dangantawa cewa Allah ya ce tashi in taimake ka, wannan bai tabbata cewa haka ba, amma ka duba ma'anar abin, ya duk wanda ya tashi ya yi da gaskiya Allah zai taimake. Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, da haka aka ɗauka ya yi, mana duk wanda ya tashi ya dage Allah zai taimake shi ko? To irin wannan yana iya zuwa ma'anar shi ta zama haka ne, amma kar ka danganta shi ga Allah. An gane ko? Domin idan baka san ingancin shi ba, ka danganta shi kamar ka ma Allah ƙarya ne ko annabinsa. Wa qala Sahal ibn Abdullah at-Tasuri, ɗaya daga cikin magabata shine Sahal ibn Abdullah yake cewa awwalu khiyanati siddiqina hadithihim ma'a anfusihim, farkon abin da zai zama na ha'inci na masu gaskiya in dai zai auka cikin wani abu na ha'inci ne, shine zancen shi da zuciyarsa, ma'ana abin da zuciyarsa za ta dinga raya masa wanda yake ba haka ba ne. Wa qala Yusuf ibn Asbah, shi Yusuf ibn Asbah yake cewa li an abita laylatan wa amilu laha bi sidqi ahabbu ilayya min an adriba bi sayfi fi sabilillah, yace wallahi in kashe dare na ina ta'amuli na tsakani na da Allah ta'amuli na gaskiya, na tsare gaskiya, wannan shi yafi soyuwa a gare ni fitar fiye da na fita na je na yi jihadi da takwabi na. Kuma jihadi ana samun riya'i ko? Akwai wanda suke fita jihadi ba don Allah ba, a yan tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a kan cewa man ani rajulu yuqatilu haliyatan wa rajulu yuqatilu shaja'atan ko ayyuha fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ba ka shi yake cewa da ya fita irin wannan jihadin da zai je ya nuna furgewa ko ya yi don a ce ya yi, ya ce ya gwammace ya kashe dare yana aikin da yake tsakanin shi da Allah ne na gaskiya. Domin a cikin dare in za ka tashi ka yi wani aiki ba wanda zai sani ya yi sai Allah ko? Amma jihadi dole za a san ka fita, kuma an kai don mutane ne dole za a faɗa cewa ai wane ya yi. To ya ce ya fifita ya kashe dare yana ta'amuli na gaskiya tsakanin shi da Allah fiye da ya fita ya je jihadi da takwarinsa, domin akwai yiwuwar riya za ta shiga. Amma yanzu kai aikinka daga kai sai kai a cikin dare a ɗakinka, ba wanda ya san me kake sai kai ina da ya take a ciki ba da zaka magiya mutane suna bacci idan kana da iyali ma dai dakin naka kake abin da kake ko kuma karatu alqur'ani ne ko sallar dana ne ba wanda ya san kana yi sai kai ka san kana yi ba ko wannan ya fi kubuta da gariya fiye da in a ce mutum zai yi a bainar jama'a ko abin da zaka yi a bainar jama'a وقال الحارث المحاسبي wannan shi kuma yace as-sadiqu shi mai gaskiya huwa alladhi la yubali law kharaja kullu ajlin lahu fi qulubi al-khalq min ajli talaqan yace mai gaskiya shine mutumin da bai damu ba koda a ce duk kimar sa zata fada a idan mutane saboda yana kokarin gyara kansa yace wannan shine mai gaskiya koda a ce zai zo a idan mutane yana kokarin ya gyara kansa tsakanin shi da Allah yake ko da mutum ya ce abin da yayi bai yi ba yace shi bai damu ba yace wannan shine mai gaskiya wala yuhibbu ibtila' an-nasi ala masakin bari min utni amali sannan kuma yace alama ta biyu ta mai gaskiya wannan ita ce ta kowa Allah yace shine mutumin da bai kaunar wato mutane su ga daidai da kwayar zarra na kyawawan ayyukansa baya so wani ya san abin da yake aikata kyawawan kuma akwai mutane wannan masu koya ayyukan su ne ba za ma ta san yana aikin ba ko akwai su suna nan da yawa yace to wannan shine mai gaskiya alama ta uku yace wala yakrahu an yaqali an-nasu ala sayyi'in min amalihi shi bai damu ba bai kamar dan mutane sun ga ya aikata wani abu wanda yake mara kyau ne ma'ana in mutane suna ganin laifin sa yace shi wannan bai damu fa inna karahatahu lidhalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum domin ya kyamace haka ma'ana yana nufin yana so su dinga ya dinga samun yabo daga gare su ne yace wadai sahaba min alamati siddiqin wannan bai cikin alamomin masu gaskiya domin din mai gaskiya ba zai dinga wacce kansa ba kullum gane ko akwai wanda kullum baya so a ce shi gashi yau ya shiga cikin wani abu wanda yake na kuskure ne kuma dai yanda kake zaka yi kuskure kullum bani adam fasa kullu bani adam fasa su wannan adam yana kuskure duk da yake malam ya dan sa alamar tambaya akan wannan magana yace wa fi hadha nazar akwai alamar tambaya wannan da annaka rahatahu li silai nasi ala masawi amalihi min jinsi karamatihi lil darbi wal maradi wa sa'il al alam yace to ai dan yana kyamar mutane su kansu leka munanan halayen sa wannan tamkar wato kamar abin da ya shafi rashin lafiya ne da wasu abubuwa wa hada amrun jibilli dabi'i wannan abu ne na dabi'ar dan adam wani yana cikin wani yanayi bai so wani ya gansa dabi'a ce ta dan adam yace wala yuqli bi sahibi wa an yasiki amma nan bai fitar da mutumin daga gaskiya la siya ma musamman ma idza kana qudwatan muttaba'an in ya zaman to shi abun koyi ne kuma shugaba fa inna karahatahu lidhalika min alamati tilki domin kyamar shi da wannan alama ne na gaskiyarsa bi anna fiha mafsadataini na farko yace akwai abubuwa tattare da haka guda biyu mafsadatu tarki al-ibtida'i bihi wa tiba'uhu ala al-khayr wa tanfidihi ko dai zama za a daina bibiyan sa za a daina kwaikwayon sa za a daina koyi da shi kuma za a daina bin cikin ayyuka na al-khayr wa mafsadatu ibtida'i juhalu bihi fiha ko kuma jahilai su dinga koyi da shi dan haka dan mutum ya kyamaci mutane su ga wani yanayi da yake cikin mara kyau wannan ba zai fi bane wannan ba zai fi bane kamar yanzu misali wani bai da lafiya bai ga yawan mutane kuma bai so wani ya sani ya mutu ya bar shi tsakanin shi da Allah to wannan alamar ƙarya ce ko alamar gaskiya ce mala yace wannan alama ce ta gaskiya alama ce da take nuna gaskiya mana ya nuna danganar sa da komawar sa zuwa ga Allah kuma ne ya tabbata cikin wasu zartuttuka wasu zartuttuka suna nuna ba a so mutum ya dinga ma'ana bayyana yanayin da yake ciki ko da yana cikin wani hali ba a so ya bayyana shi zama in ya zama hali mara daɗi ne ko ya ci shi ne ya fi alkhairi a kan bayyana shi ya ce don haka don yana gudun kar mutane su san halin da yake ciki ya ce wannan la tunafi sidqa wannan bai cin karo da gaskiyarsa a kamar yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai yi kwanaki bai ci abinci ba amma zaban shi ba sa sani kuma bai gaya musu kuma baya so su san haka in ba dai hali ya kai hali ba kamar yanda wata rana ya fita da tsakar rana yana neman abin da zai ci babu ya ci karo da Abubakar da Umar radiyallahu anhu ya ce me ya fito da ku wannan jirin lokaci suka ce abin da ya fito da kai amma saboda sanayyar su da shi da sanin mu'amalar su da shi sun san halinsa da sauransu sai suka ce abin da ya fito da kai shi ya fito da sai suka daga cikin su kowa ya daura dukiya cikin shi da igiya wai saboda ji dai kama ko wani abu a cikin su saboda yunwa to shi da ya daga cikin sa sai suka ga dukunan guda biyu ne ba daya ba kaga al'asul shi bai gaya musu ba ya koye musu to wannan koyen da za a ce sai a ce saboda ma'ana ya ci karo da gaskiyarsa la ya ci karo da gaskiyarsa su ma da kun koye ba su faɗa ba sai da ya tambaye su kasance kuma Allah madaukakin sarki ya buɗa musu arziki suka shiga wata gona suka samu abinci da ruwa suka sha har yake cewa ai wannan ita ce ni'imar da za a tambaye ku a kai ranar tashin alkiya al-muhim malam ya ce akwai irin wannan din na ɓoyewa din ko kyamar wani ya san halin da kake ciki da ya ci karo da gaskiya shine Allah ya kuna lahu muradun siwa imarati halihi inda shine kawai yana so ya nuna cewa shi wani ne a wajen mutane idan yayi nufin haka ne kuma da yake wannan shine ba kyau wasu kunahu fi qulubihim ta'ziman lahu kuma dauke shi wajen girmamawa a gare shi gane ko yace to irin wannan shine yace fa lauka da muradu tanfidan li amri llahi wa nashran li dinihi wa amran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar wa da'watan ila llahi fa hadha sadiqu haqqan cewa in amma manufarsa dan ya zartar da wani umarni na Allah ne yasa yake kyamar haka din ko kuma isar da addinin Allah ko umarni da kyakkyawa ko hani akan mummuna ko kuma kira zuwa ga Allah yace to wannan ne gaskiya ne hakikanin gaskiya yace wallahu ya'lamu sarahira qulubi wa maqasidaha Allah shi ya san abin da zukata suke koyo ba wanda yace yace ga abin da yake zuciyar wani malai yace wa azunnu anna hadha huwa muradul muhasibi bi qawlihi yace wannan shine abin da malamin can yake faɗa cewa shine gaskiya bai kamar mutane su san halin da yake ciki ko da ba dadi fa innahum yuriduna zalika qubulan wa dukulan fi ma ya'ni domin suna nufin wani abu ne wanda yake na neman lada kawai yace fa radiyallahu an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu haythu qala Allah ya yarda da abubakar ya kara masa yarda tunda abubakar radiyallahu anhu yana cewa la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa zakka yace wallahi sai na yaki wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ma'anarsa bayan manzalar sallallahu alaihi wasallam ya rasu wasu daga cikin larabawa da yawa sun yi rudda amma da ban zaɗe da musulunta ba yawancin su sun yi rudda suka ce a duk da annabi ya mutu kuma dama shi muke ba zakka to ba za mu ba shi zakka ba shi wannan da yace shi ne yake halifar sa amma dai za mu yi sallah suka ce su za su yi sallah tunda ta Allah ce amma zakka dama dukiya ce suke cirewa su ba annaban Allah ya sanya ta inda ya dace to tunda annaban Allah ya rasu ba za su ba kowa zakka ba ga wanda suka yi rida sun tafi kashi kashi wa'annan su ne bangare na farko wanda suka ce su za su yi sallah amma ba su ba da zakka ba akwai waɗanda suka ce a'a su ba sallah ba zakka to haka su ba su da wani shugaba su sun bar musuluncin gaba ɗaya akwai bangare na uku da suka ce su tun da ma annabin ya rasu to ba su yarda da kalifancin shi ba akwai wasu mutane da suka yi da'awar annabta don haka abin ya tashi daga kan shi ya koma su ba wannan su ne kashi uku to shi Abubakar radiyallahu anhu bi ya haɗa su gaba ɗaya ce sawabu masu ƙaryata annabi wanda ba su yarda da kalifancin sa ba hatta wanda suka raba tsakanin sallah da zakka ya ce sai na yafe su domin Allah bai taɓa raba su a Qur'ani ba Allah cewa yake waqimu salata wa atu zakka Allah bai taɓa raba su ba za ku yi kura ba ko kenan da ita sallah da zakka abu ɗaya ne Abubakar radiyallahu anhu bai ce ya sa yake sai na yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah yau mana kuni anakan au iqalan idan da za su hana ni wato ƙaramin raƙumi shine al'ana ko kuma igiya da ake dauri da ita inda a ce ita ce suke ba manzala sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kuma ya rasu yanzu suka ce ba za su bayar ba yace da qataltuhum alayhi yace wallahi sai na yace akai kaga wannan alama ce ta gaskiya ko shi yasa ake cewa malamai suna bada misalin cewa wasu mutane guda biyu sun ba da wani mutane wanda ba a samu na hukunci ba ana cewa Abu Bakar yawman ridda wa Ahmad yawman fitna cewa Abu Bakar lokacin da aka yi ridda dukkan abai suka ce su fa mafi yawancin suka ce ba sa goyon bayan abin da ya dauka yake wallahi shi kadai ne da ya yi haka aka tsaya sai da suka zo suka fahimci abin da yake faɗa gaskiya ne suka tsaya aka yi daga baya suke zo suke cewa ashe lallai abin da Abu Bakar ya hango mu ba mu hange shi ba haka dan Imamu Ahmad lokacin da aka ce aka fito da fitinar cewa Al-Qur'ani ba zancen Allah ba ko Imamu Ahmad yana daga cikin wanda suka tsaya aka yi ta azabtar da su dai ya ki canja magana sai ya tsaya da gaskiya wasu malamai da yawa sun azabtu suka wahala suka ce sun hakura sun amsa sun ba da kai shi kuma ya ki ba da kai to kaga wannan alama ce da take nuna gaskiya sai ce fa hadha wa amsalu irin wannan abin da ya bijiro daga Abu Bakar da kwatakwatan irinsa ya uduna suna kirga shi wa yarawnahu min sayyi'il a'mali inda al-awani wa ju'ad wajen jahilai da wawaye suna ganin cewa wannan mummunan aiki wai da Abu Bakar yayi da ba mummunan aiki ba wa qala babu wasu suka ce man lam yu'addi al-fardad da'ima lam yuqbal minhu al-fardul mu'akkad cewa duk wanda bai sauke farali na dindindin ba ma'ana aikin farilla na dindindin kamar sallah da ake yin ta kullum to ko yayi wani aiki wanda yake a rubuce wani lokaci ba za a karba ba shine kamar azumi da ake yin shi a Ramadan kawai kenan duk wanda ya bar farillai ba za a karba mishi sauran ayyukan ba idan aka ce wa man fardud da'im aka tambaye shi meye farilla ta dindindin kada yace asidku gaskiya ake nufi wakila aka ce man talaba Allah bi sidqi wasu suka ce duk wanda ya nemi yardan Allah da gaskiya a aqahu mir'atan Allah zai bashi wani abu kamar madubi yabsuru fiha al-haqqa wal-batil zai dinga ganin gaskiya da barna ba wai ana nufin madubi na gaskiya ba ma'ana duk wanda ya nemi yardan Allah da gaskiya Allah zai bayyana masa abin da yake barna ne zai iya ganewa sannan kuma zai iya gane abin da yake gaskiya wakila wasu suka ce alayka bisidiki wato kai ruko da gaskiya haitu ta khafu an yadhuruka inda kake tsoron gaskiya za ta cutar da kai kai ruko da ita domin ta gaskiya duk inda mutum ya ruko da ita baya jin kunya baya kunyata kuma baya halaka fa innahu yanfa'uka domin za ta amfane ka inda mutum ya yi ruko da gaskiya zai ta amfane shi wa da in kadiba cewa kuma ka rabu da ƙarya haitu tara annahu yanfa'uka inda kake ganin cewa ƙaryar za ta amfane ka fa innahu yadhuruka to za ta cutar da kai wakila wasu suka ce ma amlaka tajirun saduq duk wani wanda yake dan kasuwa ne mai gaskiya suka ce bai taba shiga hali na tabarbarewa na wahala ba in dai yana da gaskiya ala faslun mai yasa ke kawo wani fasali da yake magana har yanzu akan gaskiya yace asdiqu ismun li haqiqati shay'i bi ainihi husulan wa wujudan cewa ita gaskiya bayani ne akan hakikanin abu a aikatansa a samansa kuma sai ka bada bayanin abin da yake nan ne abin da yake na hakika shi kake zartarwa shi ne gaskiya asdiqu huwa husulu shay'i wa tamamihi shi ne samuwar abu da cikarsa wa kamalu quwwati da cikan karfinsa wa ijtima'u ajza'ihi kuma kowane bangare nashi ya haɗe wannan shi ne gaskiya kama yuqalu kama yanda ake cewa azimatun sadiqa himma ne ta gaskiya idan kana qawiyatan tamma idan ta kasance tana da karfi cikakkiya wa kadalika ana cewa mahabbatun sadiqa wannan kauna ce ta gaskiya wa iradatun sadiqa kuma nufi ne na gaskiya yanzu kama alal misali kaunar manzala sallallahu alaihi wa sallam wace ce kauna ce ta gaskiya ha kama shi biyayya dan mutum ba zai zo ya ce yana kaunar annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yukhaliqu kuma yana saba mishi ba kaga wannan mahabba ce gairu mutane ko sai a zaka lokaci kana kaunar wani kuma kana saba masa mutum yake yana kaunar Allah amma kuma bai sallah ina kauna take ko mutum yake yana kaunar Allah amma bai azumi ko yake yana kaunar Allah amma yana shan giya ko yana zina ko idan yake ana samun wani irin hali na canji wanda yake ba na dindindin ba an zo da wani mutum gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha giya aka mishi dan giya ba ta da wani iyakantaccen haddi lokacin aka dake shi aka sake kawo shi aka sake kawo shi daga mai duka da takalmi wani ya tsinki ganyen dabino ya dake shi ana yin haka dai dan akwafe shi a nuna mishi rashin can abin da ya aikata sai wani daga cikin mutane ya faɗi wata mummunar magana a kansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mummunar magana a kansa mana ya ce domin kuwa wannan zai taimaki shaitan a kansa manzo Allah ya ce innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu shi mutum ya kauna Allah da manzon shi haka kenan a shan giyan da yayi har aka kawo ta ila wani abu ne wanda ya aikata da saban Allah amma ba wai ya cire mishi kuma kaunar Allah ba kama ba ke zama a dindindin jinsa yana sabawa ko wannan kauna ce wacce take ba ta gaskiya ba kuma kauna ce mataki mataki ne yanzu ba wadan yanda wani kaunar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani shine ya wake shi ya bi daraja wannan matsayin sa kenan ko wani kuma yana ganin kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare shi duk inda ake kokarin fata shi abi daraja ko wani kuma yana ganin kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai iya fansar da kansa da rayuwarsa da komai ma saboda tsari shi abi mahabba daraja wani kuma ya hada wannan gaba daya tare da mishi biyayya da kuma nisanta abin da ya hada ko kaga mataki mataki ne a cikin kauna mataki mataki ne wanda kaunar su kauna ce wacce take kawai ta tabe'i ko ta buri akwai kuma wanda kauna ce ta aikace saboda haka dole a dinga bambancewa tsakanin irin wannan kuma dan ka zo kada nuna wata alama ta kauna kaga ga kaman kai kadai kake kaunar sa wani haka yake dauka ko ko misali a wani irin yanayi ko wani salo yanzu kamar yanda za a dauka duk wanda bai yi bikin da ake yi ba na cikin wannan wata baya kaunar annabi lakin haza sai gaskiya ne to duk wanda bai yi ba baya kaunar sa ko la ayya wasu sahabbai ba su yi ba suna kaunar sa ko ba ka kaunar sa a to ashe wannan kaunar ba anan take ba ko yanan dan mutum ya zo bai yi wannan abun ba to ba za ka zo ka ce ai wannan makiyin adabu ba ko saboda akwai waɗanda suka fi mu kaunar sa kuma ba su yi din ba yana da kyau a dinga la'akari da irin waɗannan abubuwa ne sai yanzu wani yana ganin cewa in dai har kai ba kai ba ba kai kana jin waɗanda za a yi kore su ma ranar tashi a kiyama shi ya wannan baya tare da annabin Allah ko saboda me saboda bai yi murna da bikin aihuwar sa ba shi kan shi fa wanda ake yi din ake masa me yayi ranar kuwa samun azumi ya yi an afdal in ma mutum zai koyi to ya yi azumi ko ya so saboda shi ne shi ya yi aka ce me ya sa kake azumin litinin ya ce za ka yawmun wulittu fi wa bu'ithtu fihi shi ne ranar da aka aiko ni kuma ranar da aka aike ya ce to yana azumi shukuran lillah yana da godiya ga Allah akan haka kuma sunna ce ta annaba annabu banu isra'il da suke azumin ashura ne suka ce za ka yawmun najjannahu bani isra'il ranar da Allah ya tsirar da banu isra'il ne daga fir'au wa ahlaka aduwa sai suka yi azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ya ce kar ayi wannan azumin ba me yace yace kuma ku nahnu aula bi musa min mu muka fi su cancanta da annabi musa yace to shikenan tunda rana ne da aka tsirar da annabi musa to bari mu taru mu yi wani biki na musa bal ja'alu ya sai suka sanya shi azumi haka nan ana akaitowa malaman tafsiri ga annabi Nuhu alaihi salam da lokacin da Allah ya tsirar da shi daga wannan ruwa da halaka yayi azumi da wasu na cewa shi ya fara yin azumin Ashura a wajen wasu malamai wanda ku a saboda haka akwai mahabba sadiqa akwai kauna wacce take ta gaskiya akwai irada sadiqa akwai nufi wanda yake na gaskiya وصلى قوله حلاوة صادقة ذاتي ونن تنوني نجدتي إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة إذا تازم ميك أربي تشكياتي كما تعتبتا لم ينقص منها شباء من ديرو ومن هذا أيضا نجدتي ونن أنا يتوى صدق الخبر ذنتي نجدتي لأنه وجود مخبر بالحقيقته في ذهن الثاني ومن دون ذلك باش لأبارن ياغا أبن يندع كيفتا yace fattamamu wal wujudu naw'ani cika da samuwa kashi biyu ne akwai wanda yake na waje akwai kuma na tunani fa idza akhbarta al mukhataba bi khabarin sadiq hasala lahu haqiqatul muhbari anhu bi kamalihi wa tamamihi fi dinihi da haka in ka ba wani wanda kake ba labari in ka mishi zance ka gaya masa zance na gaskiya to zai samu wani abu a cikin tunaninsa wanda yake cikakke kuma wanda yake ba ku kwantowa cikin sa wa min hada yace daga cikin wannan akwai wasfuhum ruha bi annahu sadiqul kahu suna sufanta takwabi mashi da cewa mashi ne wanda yake mai gaskiya wato asalin kahuwa idza kanat ta'ubatan talbatan qawiyatan mumtali'a dan ya zama sandar tashi da aka saka abin nan din a jikin mashi cikakkiya ce kuma mai karfi to sai malam yace gaskiya ma'ana daraja ce guda uku wa huwa ala salati daraja gane ko darajoji guda uku ne na gaskiya na farko tinful qasdi wannan ahammu shi shine gaskiyar nufi niyyar ka ta zama ta gaskiya ce domin komai ana gidin shi ne akan mene akan niyya innamal a'malu binniyat sai ce tilku alqasdi gaskiyar manufa mana duk abin da mutum zai zama yana da manufa ta gaskiya a zuciyarsa hadi ya darajatul ula yace wa bihi yasihhu ad-dukhul fi hadha ash-sha'n da shine ake samun ingancin shiga addinin Allah domin koda mutum munafukai ne yace su addinin Allah saboda ba su da tilkun qasdi niyyar su ba ta gaskiya ba ko yaquluna bi aqwalihim ma laysa fi qulubi abinda suka faɗa a bakin su daban nufin su daban haka tinkun kanti da shi ake shiga addinin musulunci yasa koda mutum zai zo ya furta kalmar la ilaha illallah shi ya shiga addinin Allah in zuciyar shi bata gaskata ba to wannan bai shiga addinin Allah mana koda a wajen mutane a fili ya shiga addinin Allah amma wajen Allah babu gane ko yasa malamai suke cewa shi al-iman huwa i'tiqadun bil qalb shi imani hakikanin imani shine zuciya ta kudance shi a samu manufa ta gaskiya ko wa sai kuma zance na harshe mutum ya furta da harshensa sannan kuma amalun bil jawari gabanka su tabbatar da haka haka sai an samu abubuwa guda uku a samu cikan imani sai an samu sihhatul qasdi manufa ta gaskiya sannan kuma a samu qaulul lisan sannan a samu amalu al jinan ga faisa aikata to yace sihhatul qasdi ko tilkul qasdi wa bihi yasihhu ad-dukhul fi hadha ash-sha'n wa yatalafa bihi kullu takrir kuma duk wani sakaci yana iya kore shi wa yutadaraku bihi kullu fahidin kuma za a iya rukan duk wani abin da ya wuce rushe da shi wa yu'ammir kullu qara da wani abu da ya rushe yana ana iya gina shi da tinto al-qasdi da manufa ta gaskiya don ko da kai wani abu wanda yake mummuna ne ya rushe kana iya zuwa ka gyara manufar ka gyara shi mutum ne misali lokacin da ya shiga sallah ya shiga sallah ya fara karatu ma'ana sai ya shiga da niyyar na bayan shi sujida tun karatunsa kaga babu manufa ta gaskiya amma daga baya yana cikin sallar sai tsoron Allah ya zo mishi fasahaha qadda sai ya gyara manufar sa kaga zai iya gyara shi a cikin aiki ya cire wannan abu da aka sai ya cire shi a cikin aikin sai ya gyara aka da abin da ya rushe ana iya gyara shi da manufa ta gaskiya wa alamatu hadha sadiqi yace alamar irin wannan ne gaskiya Allah ya ta'ammala da'iyatan tad'u ila naqdi ahdi kada ya kuskura ma'ana ya dauki wanda zai kira shi zuwa warware wannan alƙawarin kar ya biyayya da shi wala yasbiru ala suhbati diddi kuma kada ya taba hakura da ma'ana abota da wanda ya ci karo da wannan manufar ta shi ta gaskiya wala yaqudu an al-jidd bihal kuma kada ya kuskure ya zauna kuje ya zama cikin aiki malai yace abinda ake nufi da tilkul qalbi kamalul azmi cikar himma wa quwwatul irada da manufa mai karfi bi an yakuna fil qalbi da'iyatun sadiqatun ila sulu ya zama a zuciya akwai wani abu na gaskiya da yake tunkuta shi zuwa ga wannan abu wa maylun shadidun da kuma wata karkata mai karfi wacce ya karu sirra ala sihhati tawajjuh wanda za ta tunkuta shi zuwa ga abin da ma'ana yake nema da haka fa huwa qalabun nema ne wanda la yumazijuhu riya'un wala futur yace nema ne ma'ana gaskiya ce nufi ne wanda riya ko kuma kotawa baya shudanya haka zuciyar za ta zama ba riya a cikinta babu kotawa kuma wala yakunu fihi qismatun bihal kuma bai taba tara wani a cikin zuciyar da Allah ma'ana zuciyar ta shiga gaba daya duk abin da zai ya tsarkake zuciyar gawa ga Allah shine wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddin ko wa illaha a'budu mukhlisan lahuddin haka zama ya tsarkake zuciyar gaba dayanta gane ko yace wala yasiqu dukhulu fi sha'ni safari ila Allah wal isti'dad li liqa'ihi illa bihi kuma wannan gaskiya ne cewa tafiya zuwa ga Allah ba a taba samu ma'ana a shiga cikin ta in ba da wannan gaskiyar nufi din ba sai ka zama nufin ka kasdun ka na gaskiya haka sai zuciyarka ta zama zuciya ce tsayayya ga Allah to duk abin da zaka yi indai na neman cikin tafiya ne ga Allah to zaka yi shi ba tare da matsala ba to amma in tun daga farko abin ba a sa Allah a ciki ba to kaga za a samu matsala kamar misali ne mutum ya zo zai gina masallaci amma a asalin kasdinsa ba wai don ya gina masallaci a raya ba yana so ya gina masallacin ne don ya yi suna zai samu suna amma kuma zai rasa abin da yake nema ko kuma zai rasa abin da ake nema shi ne ba shi da wani lada kuma wannan gaba ce wacce take da hatsari sosai ga masu himmatuwa da ayyuka na alkhairi an gane ko ko misali mutum ne zai ciyar da wasu abin ciyarwa abin da zai fi fitowa misali shine kamar misali masu ciyarwa da azumi zai ciyar da mutane da azumi amma bayan ya kara mutane yana so sai an ɗau hotonsa a nuna ko to duk da yake wani zai kawo izinin shi ya ce ai saboda a wanda ya daura shi yana so sai ya gamsu ai wanda ya gamsu har ya baka abu ya yadda za ka yi ne ai bai bukatar wani abu ta ko duk wanda aka amince masa to ma'ana an yadda zai yi sai dai in shi kanki wanda zai yi din bai dauko niyya ta gaskiya ba kila ba zai yi ba amma dai har ya san zai tsakani da Allah bai bukatar sai ya nuna ai ko sai dai shi kanshi wanda aka bashi ya zo ya yi idan shi karan kanshi bai gamsu ba amma in shi karan kanshi ya gamsu ya yarda da niyya ta gaskiya zai yi aikin bai bukatar ya nuna saboda haka irin waɗannan gabobin suna da hatsari sosai in gane ko musamman ayyuka na neman kusanci da Allah irin waɗannan kamar gina masallatai kamar ciyarwa misali kamar tallafawa da wasu abubuwa to dole sai an yi da gaske domin ba haka ba ayyuka ne manya na samun lada amma kuma abu wanda yake kankani zai iya rubu da wannan ladan gaba ɗaya ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wannan gaba da take ciki wannan tsoka guda ɗaya ta gyaru komai zai gyaru har aikin ma zai gyaru yace adawa iya iyan kan duk a cikin ta ne wannan abin yake faruwa ita ce gyaran aiki ita ce bashin aiki sannan kuma riya ma ana samun ta ne a cikin zuciyar aiki yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi na ji muku tsoron ashirkul asghar wato shirka wacce take mafi karanta ngane ko shine wanda daga cikin magabata yake cewa ita riya in aka tashi kwatanta ta ma'ana abu ne wanda yake yana da wahalar ka iya gane shi yana shiga aiki ba ta iya amma yana wahala ka gane shi a cikin aikinka domin yanda ya kwatanta shi yake cewa kamar yanzu ne ka je ka samu cikin duhun dare ka samu bakin dutse ka samu tururuwa tana tafiya a kai ya za a yi ka iya gane takunta a kan wannan dutse yake to haka ne ya take a cikin aikin ba mana yana nufin tana da tana shiga ba za ka taɓa gane ta ba in ba Allah ya tsirar da kai ya za ko da mutum ya yi ƙoƙarin kuɓutar da kanshi daga ita din ta hanyar gaskata niyyarsa ta hanyar gaskata manufarsa to sai ya haɗa da neman kusanci da Allah ta yin addu'a ya ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam duk wanda ya aiki ya faɗi wannan ko a yayin fara wani aiki ko yayin da ya kare wani aiki to shi kenan Allah zai tsare wannan aikin daga riya to kaga ana maganar sirkul kalbi duk abin ya shafi wannan abu wanda yadda za a ji a kawo mafitar da za a samu shi ne komai idan babu ma'ana manufa ta gaskiya to kaga aiki ba zai yi kyau ba aiki ba zai yi kyau ba in ba da manufa ta gaskiya komai kyanshi kuma ba zai karɓa a wajen Allah ba tunda manufar ba an yi ta saboda shi ba ne ba a gyara manufar ba to za mu dakata a kan wannan gaba za mu tashi gaba ta gaba ya ce wai talafa bihi kullu tafri muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana zukatanmu da ayyukanmu daga abin da yake na riya na roƙon Allah ya ɗaukake mana zukatanmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.